This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Asabar, shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce yiwuwar samar da wasu jiragen yaki ga Turkiyya kokarin da Burtaniya ke yi da a yanzu ke matakin farko. Ya sanar da haka ne a sa'ilin da aka tambaye shi akan inda aka kwana game da batun a yayin wani taron manema labarai a Istanbul tare da shugaban Turkiyya Tayyip Erdogan, inda ya ce lamari ne da zai ci gaba da girmama da a yanzu yake samun tagomashi daga Burtaniya. Kasashe da suka yi tarayya wajen kera daigin fadan samfurin typhoon su ne Jamus, Burtaniya, Italiya da Spaniya da kamfanin Airbus RPA da BASL da Leonardo LDOF ke wakilta. A tambayar da aka yi masa dangane da hakan, wani mai magana da yawun gwamnatin Burtaniya ya ce suna ci gaba da himma na ganin an kai jirgin fadan na tarayya Turai samfurin typhoon zuwa Turkiyya, wadda muhimmiyar kawa ce ga kungiyar tsaro ta NATO. Gwamnatin Isra'ila ta ce wani jirgi mara matuki ya kaikaci gidan Prime Minister Benjamin Netanyahu a jiya Asabar ba tare da wani ya jikata ba, yayin da babu wata alama ta yin sanya a fadan da ake ci gaba da gwamzawa da mayakan Hezbollah a Lebanon da na Hamas da ke Gaza, duk wanda ke san wanda ya shirya harin na ranar 7 ga watan Oktoba. Sojojin Isra'ila sun ce an kaddamar da gwamnan hare-hare daga Lebanon kwana guda bayan Hezbollah ta sanar da buɗe wani sabon babi a fadan. Ofishin Netanyahu ya ce harin jirgin mara matukin ya hari gidansa ne da ke garin Caesarea da ke gabar ruwan Mediterranean. Daga shi har mai ɗakin shi ba sa cikin gidan a lokacin, babu kuma tabbacin ko harin ya sami gidan. Netanyahu ya ce a yau 'yan koren Iran da suka yi kokarin hallaka ni da mai ɗaki na sun taɓa mummunan kuskure. Hezbollah dai ba ta ɗauki alhakin kai harin jirgin mara matukin ba. To sai dai duk da haka ta ce ta kai hare-haren rokoki a arewaci da tsakiyar Isra'ila. Harin kuma ya zo ne a daidai lokacin da aka yi hasashen cewa Isra'ilan za ta mai da martani ga wani hari da Iran ta kai a farkon watan nan, wadda ke mara Hezbollah da Hamas baya. A yau Lahadi ne, idan Allah ya kai mu, ake sa ran Prabowo Subianto ya dare kujerar shugabancin Indonesia, ƙasa ta uku mafi girma a demokradiyance, bayan gagaruman nasara a zaben ƙasar da ya zo da sabbin manufofi da suka hada da bayar da abinci kyauta ga yara 'yan makaranta da kuma dan shugaban ƙasar mai barin gado a matsayin mataimaki. Tsohon kwamandan rundunar dakarun musamman mai shekaru 73 ya lashe zaben ne na ranar 14 ga watan Fabrairu da kusan kashi 60 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, inda ya shafa watanni 9 da suka gabata yana gina ƙarƙarfar majalisar dokokin haɗin gwiwa. A hukumance a safiyar Lahadin nan ne Prabowo zai zama shugaban Indonesia na 8 bayan an rantsar da shi a yayin wani biki a majalisar dokoki akan irin shugaba mai barin gado Joko Widodo. Ana sa ran Prabowo, wanda ya gaza yin nasara har karo biyu a baya, ya gabatar da jawabi ga 'yan majalisar dokoki a farfajiyar majalisar dokokin ƙasar bayan bikin shan rantsuwa kafin daga bisani ya dungume zuwa fadar shugaba ƙasa. A can ne kuma ake sa ran ya haɗu da mataimakin shi babban ɗaga Jokowi Gibran Rakabumin Raka, mai shekaru 37 a duniya. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, Pakistan ta ce jikin yara biyu ya lauye a kudancin yankin Sindh sakamakon cutar polio, lamarin da ya kai adadin cutar 39 a faɗin ƙasar a bana tun cikin watan Maris, lokacin da jami'ai suka ayyana ɓullar cutar ta farko. Ƙasar da ke kudancin Asiya mai yawan al'umma kusan miliyan 240 ta ruwaito kama da cutar polio 6 a shekarar 2023, biyo bayan shafe kusan sama da shekara guda da ɓacewar cutar, inda kwatsam aka sake samun labarin ɓullar cutar. wata sanarwa da ta fito daga wani shirin kawar da cutar polio a Pakistan a jiya Asabar. Ta ce akwai batun sassalar gado a kamuwa da cutar da ake shirin gani a yayin da ake sanar da sabon bullar cutar a garin Sindh. Sanarwa ta kara da cewa irin yadda cutar ta yi kamari da yaduwarta alama ce da ke nuna irin hadarin da ke tattare da yara da ba su samu rigakafin ba. Kasashe biyu kadai suka rage Pakistan da Afghanistan da aka samu masu dauke da cutar mai sa na kasa akalla 20 a bana. A ranar Asabar din nan rundunar sojin ruwan Mexico ta bayyana kwace sama da 18.3 na kwayoyi a ruwan Pacific, wani wawan kamun mafi girma a bugu daya cikin rana guda a tsumaman da aka gudanar ta ruwa. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar dakarun ruwa ta ce jami'an dakarun ruwan sun yi nasarar kwace kilogram 8,361 na miyagun kwayoyi wanda ya kasance kamun mafi girma da dakarun ruwan suka taɓa yi a tarihi. Ba a dai sanar da takamaiman samfurin kwayoyin da aka kama ba, to amma an bayyana cewa darajar su ta kai ta kuɗi kimanin dala Amurka miliyan 500. An kama mutane 23 a yayin tsumaman da aka gudanar a kudu maso yamma na tashar ruwan Lazaro Cardenas da ke daura da yammacin gabar ruwan Mexico. Ma'aikatar ta kara da cewa an rarraba kwayoyin ne cikin kananan jiragen ruwa da aka lababa su cikin wani sanduki da ke tafiya ta ƙarƙashin ruwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓa dubbatuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Rima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda dandazon sada zumunta ke ci gaba da yin tasiri ga rayukan matasa a Najeriya da ma kasashen makwabta irin su jamhuriyar Nijar, inda ake fama da matsalolin yada abubuwan da ba su dace ba a tsakanin matasan, inda za mu ji daga bakin yara mata, iyaye da kuma kungiyoyi a wani yunkuri na neman mafita. Masana dina alakanta yawan amfani da kafofin sada zumunta da karuwar matsalar yada bidiyon sarai da abubuwan da ba su kamata ba, wanda ya zama ruwan dare tsakanin wasu matasa. Lamarin da wani rahoton bincike ya gano cewa an fi samun matsalar tsakanin ɗaliban makarantun gaba da sakandare. Suna minin kina ga dukkan masu ba da saki su tashi tsaye a kai. A cikin makonnin baya-bayan nan dai, shirin matasa a duniyar gizo ya mayar da hankali akan matsalar da zummar neman mafita, inda a wannan makon mun ji ta bakin matasa a jamhuriyar Nijar kamar yadda abokin aikin Mansur Sani ya ji ra'ayoyinsu. Shin menene ra'ayoyin matasa a jamhuriyar Nijar game da tasirin kafofin sada zumunta? Ga bayani.
Ni sunana Ahmed Bello Rashida. Ni san ce gaskiya resources sosai yana da tasiri kwarai biskan gayuwar da yammaci, saboda idan mun lura yammaci ta yi fallasa kanta a biskan resources sosai, kuma in muka doki al'adunmu da kuma addininmu da kuma cikin tarbiyya da kuma mutanen da muke cikin su, ya kamata a ce mu iya mata mun sanya ne za mu yi rinka umarni da wannan resources sosai da ya zama rayuwa ta yau da kullum. Ya kamata a fadakar da wannan iya mata resources sosai ba a yi shi bane ba, saboda ke gwada cikin cikokoki abin da bai kamata ba. A matsayin ki na iya mata za ki zama uwa gobe, a matsayin da za ki dauka wani babban matsayi nan kasan Nijar, don kuma mu waran mu yanzu fadakarwa ne ya kamata mu yi don wannan mata su san yadda suke yi suna aiki da wannan resources sosai, saboda yauwa duk abin da kai yo tana yiwa gobe ya tsinci ka. Kenan ya kamata mu san abin da ya kamata mu yi mu yada, mu san abin da ya kamata mu gwaji a matsayin mu na iya mata.
Ibrahim ni ne shugaban kungiya na Anuel wanda ake cewa Association Nigerian Day of Activists. Gaskiya wannan lokaci ne yanzu kowa ya sani, kun gani yarinya mace sutu ya mata wasu da su suna zama cikin daki da yawa suna samun lokaci zama duk rayuwar su mafi yawa lokacin sama rezo da suke, kuma sai muke ganin abubuwa da ya kamata a ce an mare zon ba haka na ake yin shi ba. Kuna gani samun situation su WhatsApp, saman kan group su WhatsApp, kuna shiga kuna gani abubuwa da yawa da yawa, kuna gani wanda bai ba haka kamata a ce ayi ba kenan shi wannan rezo yanzu lokaci ne wanda da uwaye da ma'aikanta da ku press da kowa da kowa da mu don kungiyoyi mu zo mu kama mu gani ya ne za a yi wannan rezo ya zama amfani gare mu ba wani fitina gare mu ba tun yanzu mun gane mu da kanmu ne muke sa fitina labari na banza muke zuwa muna yada shi labarin ƙarya da bidiyo dukan banza don da su suka kawo ba muke yada shi shine muke kira ga matasan mu su su ɗan mata tun da in mace ta kama abu ga hannu ita tana iya sajjawa ta sa namiji ta sa kowa da kowa ciki shi yasa muke son mu waye mu ɗan mata da kai na farko tukunan mu kai ga maza
yayin da ake ci gaba da kokarin na dubo hanyoyin kare matasa daga illolin amfani da kafofin sada zumunta ta yadda bai dace ba wata kungiya a jamhuriyar Niger ta gudanar da taron wayar da kan matasa don gudun fadawa cikin barnar da yada ababen da ba su dace ba ka iya jawowa kamar yadda za ku ji daga bakin ɗaya daga cikin jagororin kungiyar
yau mun ka haɗu muka ce bari mu kirawo ƴan matan jihar Maradi mu wayar musu da kai saman kan yanar gizo saboda mu kungiya ce mai aiki da yanar gizo gizo lokaci ne yanzu da kowa ya san duniya kowa na saman yanar gizo gizo nan shine muka ce mu haɗu mu wayar musu da kai saboda ana samun kurakurar da yawa saboda sama yanar gizo nan amma tsayin ki na mace ya ne za aiki da yanar gizo nan da ya kamata shine muka kirawo su mu kwanta musu akwai kuma attack da yawa da suke samu na wasu mayagun na watsa bizuka na banza na watsa labarun banza tunda ga su mata ne yanzu ya ne za aiki a matsayin ki na mace in kin ga bidiyon nan ko kike ga wannan labarin na banza ya ne za ki kare kanki ki kare makwabtanki ki kare ma duka jahar ku
to masu sauraro kar ku sa afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu lokaci yayi da zamu ji karin bayani akan yadda dandalin sada zumunta ke taba rayukan yara mata
inda rizo su shi ke taba ka gani akwai zaman su tun da kansu su tsaya ba ta lokaci saman kanshi akwai wanda dai alhamdulillah wasu na yin sau karatun su amma mafi yawa da aka gane wasu yin shine suke saboda wani amfani kan daban kamar yaɗa labarin ƙarya bidiyon ƙarya da hotuna da ƙarya ki na ga yanzu wannan abun matsala ce akwai mutanen mu nan namu nan kasan mu ne sun bar kasan sun tafi kasashe waje su a can lallabe su ne ke aiko mun labaru wanda ba su kamata ba sai suke aiki da mutanen mu nan nan ciki suna aiko musu ko suke yada shi kenan yanzu wannan labarin mu abin da muke so kasan muna son zaman lahiya kenan duk wani labari wanda yazo wanda ba mai zaman lahiya muna so su matasan nan da mu muke yada shi kira da nake gare su su zama duk inda kake da wani alaka da wani ka wayar mishi da kai da wanga matsalar nan yazo su shi ga inda ya kamata a ce an mishi mu mu amfana kasa ta amfana
shin yaya wasu matasa mata a jamhuriyar Niger ke cin muryar dandalin sada zumunta ga bayani
ganin gizo gizo gaskiya ina abubuwa jiyawa kawai in yanzu akai wani taro koko in na gani abin da bai kamata ba irin haka cikin jama'a ina iya yada shi in ce to ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a kiyaye saboda gobe don ki ina gani ni yawanci dai gaskiya aiki na a rezo su sai nan fadakarwa cin ke na ina it yo da kai kasuwanci dan ka samu kuɗi da kai ka fallasa wani abu wanda zai ja maka zagi wani ya yi ga mata ni na kamata kawai dai ai kasuwanci ya ja maka kuɗi kuma kana iya zama independent ba sai ka roki wani ya baka ba kuma kana iya ba wa'ansu musallai irin mutane su gani gaskiya tayi adizai ga rayuwa in akwai kasuwanci in ma wa'azi zaka yayi dai ka da ku gura jikin nan ka zo ka ja ma ƴan uwanka mata zagi saboda ba kowa ke yi ba
a wani bangaren kuma mun ji tabakin wata matashi a game da yadda taron da wata kungiya ta shirya don wayar da kan mata ya amfani ta
na farko abin da aka koya mu dai an gwada mana yadda za mu tallata abubuwan da muke nan gari na kasuwanci akai da abubuwan da muke nan gari bisa haraka ci gaba wannan duk mun ga yadda ya kamata mu yi su da hanyoyin da za mu bi kuma illolin da mata suke samu a bisa kan shi da abin da suke fuskanta bisa kan ya wasu ana cin zarafin su bisa kan rezo su su ba sai ne za su yi ba su kare kansu na biyu kuma wasu suna yin abin da ba su san illa bane ba su a gare su gani suke daidai ne kamar ka yada wani hoton ka wanda bai kamata ba wannan illa ne sosai abu ne wanda zai iya bin shi har ɗiyan ɗiyanka saboda suna da repertoire kin da suke nan ga registration shi ya kamata ka san yadda za ka kare kanka bisa kan gare shi saboda akwai masu yaudara wannan illa ne kuma koda wani samarin ka ne kake exchange da shi ya kamata ka san me za ka gaya mishi bisa rezo so so me ya kamata ka yi ka mishi saboda da shi ne wani yake labewa ya rinka maka shantage da bayan shi
matasa da iyaye mata a kasashe daban-daban na ci gaba da yi wa junan su kira akan yadda za su guje wa matsalar yada ababen da ba su kamata ba a dandalin sada zumunta
to ga abokai na iya mata ana iya cewa su kula gaskiya saboda yau kana iya yin abin nan kusa ba yau ba za na hadi da gobe akwai abubuwa jiya suke waruwa kasashe koko nan Niger da za a gani iya mata sun fallasa jikin su daga baya akwai wanda suke mamuto akwai wanda suke kashe kansu akwai wanda suke shiga wani yanayi wanda ba ma su iya tawa cikin mutane kenan ya kamata mu san abin da muke yadawa saboda mu saboda kuma iyalan mu saboda kuma uwayen nan namu da suka ba mu tarbiyya
kira na da yan mata yannanmu kannanmu iyanmu da suke aiki da Rezo Socio ya kamata ka rinka la'akari salulan nan wanda kake aiki da ita in kai aiki da shi hanya mai kyau makami ne mai kyau in kai aiki da shi hanyar da batta da kyau makami ne da zaka bata rayuwarka sosai da sosai cikin baka sani ba
sunana Dr. Hawwa Babura kirana ga iyaye mata su jajirce akan assasa kawantaka da ƴaƴansu gashi yanzu muna nan a cikin wannan wata da ake tunanin mental health wannan wata da ake tunanin girl child education duka abubuwa ne wa'anda ya kamata a ce mun zo muna tsokaci akan su wajen walwalar kwakwalwar ƴaƴanmu wajen yadda suke da wato freedom na yadda da cewa Allah haka ya halice ni kuma komin menene ni haka Allah yayi ni kuma Allah yana so na a yanda yayi ni kuma ni ma na karbi yadda halittar da Allah Ubangiji ya bani sannan a turance self worth da self esteem wa'annan abubuwa guda biyu sai dole an gina su ga wajen tayar da yaro su kuma wa'annan abubuwa a gaskiya tun yara suna infant toddlers preschoolers adolescent years in aka zo ba a gina self worth da self esteem ba abu yana iya zama a cikin rikici a irin wannan ne saurayi zai zo ya ce da yarinya ai ko dan tsaraicin ki ta ga ita kuma sai ta aika amma in tana da wannan self worth da ethical values to wallahi za ta iya jajircewa za ta iya neman shawara duka akan wannan tafarki sannan abu na karshe kar mu manta da talauci da ya mana katutu a arewacin Najeriya wasu ƴan matan ma saurayin shine yake ciyar da su yake ciyar da gidansu saboda haka suna da wannan pressure din hailau ta duk abin da yace su ga kamar sai sun bada hadin kai to ku tashi sai ku lura da kanku ku yadda da Allah ku rike imanin ku ku assasa shi
matsalar yada labaran ƙarya bidiyoyin tsaraici zaki da cin mutunci a dandalin sada zumunta kamar yadda ya zama mun gani a kasashen duniya daban-daban kuma sana na ci gaba da yin kira akan gwamnatoci iyaye da jagorori a kafofin sada zumunta su kara dagewa don samun mafita mai dorewa don gudun abin da kaje ya dawo to masu sauraro gaba ki daya kuma annan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin abokin aiki na Mansur Sani da ya taimaka shirin ya zo muku sai kuma saura ma'aikata da mahukuntan mu ne Amurka ni Halima Abdullahi a ofishin shirya kuma na gabatar ki mana fata alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tsaftar hannu Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu yana da matukar mahimmanci a rayuwar al'umma kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma wannan yasa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman wato 15 ga watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu ko kuma ranar wanke hannu ta duniya wanda ya samo asali tun a shekarar 2008 kwararriyar likita Dr. Zainab Dambazau wanda ake yi wa lakabi da The One Health Messenger ta fara da yi mana bayanin yadda ake wanke hannu muhimmancinsa da kuma irin rawar da yake takawa wajen kare yaduwar cututtuka
wanke hannu yana da muhimmanci kuma ya kamata a bi waɗannan matakan zanzu a wanke hannu a fara shafa hannu da ruwa mai tsafta sannan a saka sabulu ka haɗa hannayenka na tsawon aƙalla daƙiƙa 20 ka tabbatar ka wanke dukkan sassan hannunka ciki har da bayansa sannan ki samu ko ka samu ruwa mai tsafta ki ɗaure hannayenki ko kuma a ƙarƙashin famfo sannan ka busar da shi da tawul ko kuma a bar su bushe a iska wanke hannu yana da muhimmanci wajen hana yaduwar cututtuka kamar mura zawayi cutar fata da kuma sauransu haka nan wanke hannu yana taimakawa wajen kare lafiyar jiki daga kamuwa daga kwayoyin cuta wanda ke rage hadarin kamuwa da cututtuka wanke hannu yana taka rawa sosai a wajen lafiyar mutum. Yana hana yaduwar cuta, yana kare lafiyar yara, yana inganta tsaftar jiki, kuma yana hana yaduwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane ko daga mutane zuwa dabbobi da kuma muhalli.
Shi ma a nasa bangaren kwararren likitan al'umma wato Public Health Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya ƙara jaddada muhimmancin wanke hannu ne.
Na farko dai kashi 48 na wasu cututtuka musamman irin su mura da sauransu wankin hannu bincike ya nuna yana bada kariya ga samun wannan infection na wayannan abubuwa har zuwa tsawon kashi 48 cikin 100. Sannan kuma bincike ya nuna cewa wankin hannu yana bada kariya wurin kiyaye afkuwar cututtuka wasu masana suna cewa kashi 50 cikin 100, amma wannan din ba a samu tabbacin da haka ba, amma zai iya yiwuwa ma yafi haka. Saboda haka akwai jam control da kuma bada kariya ga kwayoyin cututtuka wanda za a iya cire daukar su wato fake orally da kuma yadda ake mu'amalantar juna. Na uku, muhimmancin wankin hannu akwai shi ga shi wato wanzuwan lafiyar al'umma, saboda yana bada kariya ba wai wa shi wanda ya wanke hannunsa ba har ma sauran jama'a al'umma, saboda muna da al'adar sallama, miƙa hannu da juna, taba juna da kuma mu'amalantar juna ta kud da kud, wanda idan ka wanke hannunka duk wanda zaka mu'amalance shi zai yi ka bashi kariyar wurin wannan abu. Sai kuma daga baya za a iya cewa wankin hannu al'ada ce da take nuna koyi ga abubuwan da addinai suka karantar don bada kariya ga cututtuka. Sannan is cost effective, wato abu ne mafi sauki wanda yake kawo kariya daga cututtuka akan da a bari cuta ta wanzu ta gudana a jikin dan adam kafin a je asibiti a nemo magani.
To likita, shin menene tasirin wanke hannu a rayuwar dan adam musamman ma ta bangaren lafiya?
Akwai wato concept na community health, wato ita kanta al'umma ba za ta wanzu ta samu zaman lafiya ba musamman a yanayi na wanzuwar ciwo, musamman vulnerable mutane kamar yara, an je makaranta an dawo hannu da datti, ba za a samu zaman lafiya da kariya da zai sa yaro lafiyarsa ta tawaba ta tabbata ba in ba tare da an koya musu wankin hannu ba. Sai kuma concept na wato antibiotic resistance, wato shi kansa rashin wanke hannu yana minimizing din amfani da wato kwayoyin magunguna, wato wanda aka fi sani da antibiotic, wanda suke bada kariya ko kuma warkar da mutanen da suke ɗauki ciwo wato na bacteria. Yawan wanke hannu zai sa yawan shan magani ya ragu, kuma invariably yana kawowa sassauci wurin jiki ya saba da shan kwayoyi. Sannan zai sa duk sanda aka samu bukatar shan magani din ya zama magani ya yi amfani. To kaga wato yana taimakawa wurin rage wato shi resistance na antibiotic a al'ummance.
To likita, daga ƙarshe, wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu da ma gwamnatoci game da wanke hannu?
Na farko dai yana da kyau mu wanzar da muhimmancin wannan rana, wato public awareness campaign, ilmantar da al'umma muhimmancin wanke hannu. Sannan kuma ya zama abu ne wanda za a ci gaba da yi, saboda wanda bai ji ba ya ji, sannan wanda ya ji kuma a nanata masa, saboda muhimmancin wannan abu. Sai kuma na biyu shine yana da kyau wato mu yi advocacy ko wato sanarwa da kuma jawo hankulan masu hannu da shuni da kuma masu ilimi da kuma masu mulki da kuma masu dokoki a gurin yadda za a yi a kawo infrastructure development, wato a kawo duk wani abu da ya kamata a ce an yi shi a guri da jama'a suke taruwa, kamar public buildings kenan, yadda za a tabbatar da mutum yana da buƙatar wanke hannu zai wanke hannu, kamar a makarantu, asibitoci, tashoshi da sauransu. Duk wanda ya buƙaci wanke hannu ya zama zai iya samu ya wanke. In an samu wannan ne, to ana kyautu zuwan jama'a insha Allah za su taimaka su ma su yi a nasu bangaren. Sai kuma shawara na mai biyo baya kamar integrated hand hygiene into health care policy, wato duk wata ƙasa ko kuma jihohi akwai abin da ake kira policy, wato tsare-tsare. Yana da kyau gwamnatance ya zama an yi amfani da wato tsarin da zai iya kawo amfani hana da wankin hannu wato ai integrating din shi wankin hannu ya zama yana cikin policy akwai kasashen da muka sani a gurin kwatanta yin haka sun sa makarantu akwai lokaci na musamman da yara za su fito su wanke hannayen su a koya musu ba kuma a ce su wanke da kansu ba malami ne musamman zai tsaya ya koyar da yaro yadda zai wanke hannunsa ya wanke a gabansa ai masa yau ai masa gobe ai GB yaro har abin ya bi jikin sa ya taso a haka ya kare kansa ya kare al'ummar sa and a wannan kaga an yi integrating issue in health policy sannan na bada shawara akwai wani layer da kasashe ko jihohi za su iya yi wato community engagement inda za a iya samu haɗaka na wato ma'aikatu makarantu da masu ilimi da ma'aikatan lafiya su tabbatar da an ilmantar da al'umma an kuma nusar da su gurin yadda za a yi su zama a al'adar jama'a wankin hannu ya zama yana cikin abinda kowa yake yi wato sustainable abinnan community engagement da zai promoting hand wash culture sai kuma karshe monitoring and evaluation za mu iya bada shawara ya zama bayan an yi wayannan matakai masana da kuma wanda suke da alhakin abu ya zama sun yi developing tools da zai iya amfani da gwaje-gwaje ko kuma bincike da zai tabbatar da ya akai da aka fara wankin hannu al'ummar da ta fara ya akai aka samu raguwar kwayoyin ciwo saboda ya zama wani abu ne da za a iya nuna wa al'umma cewa abu ne mai kyau evidently an karantar da jama'a su yi kuma sun yi sannan sai a yi kokari a yi bincike a ga cewa da suka yi what percent na yanayin afkuwar ciwo ya ragu musu wato za a yi monitoring evaluating sannan kuma a samu evidence based research wato a yi bincike wanda zai tabbatar da haka din ina ga idan za a samu haka da kuma ƙa'idodin dokoki misali da zai wanzar da haka din majalisu na ƙasa da jihohi zai taimaka sosai gaya wurin jawo hankalin jama'a a ga an yi abin da ya dace sannan ma'aikatan lafiya muna ba da shawara su ma in za su iya daukar irin waɗannan matakai da zai zama an wanzar da al'adar wanke hannu a cikin al'umma musamman a makarantu asibitoci da kuma guraren da al'umma suke cuɗanya da junansu.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin da fatan za a yi amfani da shawarin da muka ji a cikin shirin musamman ma game da wanke hannu domin an ce rigakafi yafi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da safiya dan uwanku Pastor Zakaria Uga na Iglesiyar Faithful Witness Evangelical Bible Church dake nan Malali jihar Kaduna Nigeria wannan sanyi safiya ina so in yi magana a takaice akan fatan samun jagoranci daga Allah wanda karatun mu na samuwa cikin littafin Zabura 25 aya na 4 da aya na 5 yace ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka ka koya mani hanyoyinka ka bishe ni cikin gaskiyarka ka koya mani game da kai ne Allah na cetona a gare ka nake sauraro dukan yini me sauraro ayar Allah tace a ƙarshe dukan yini ma'ana yau Allah ya waye mu gari muna rayi sannan kuma muna da dama mu yi wa Allah sujada a wannan rana majami'u daban-daban a duk fuskar duniya mafi girma da mafi dacewa shine mu lura da cewar addu'o'in da shi mai zabura yayi annan ya kamata mu dauke su mu lura da su mu kula da su mu kuma ne da wayannan addu'o'i su zama abun da yake ya zama dogara gare mu da farko yace ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka Allah yana nuna mana tafarkunsa cikin ayoyinsa shi yasa a kowane lokaci da muka karanta sai kaga hasken kalmar yana nan gaban mu hasken kalmar yana kawaza dukun dake gaban mu shi yasa yace ka koya
mani hanyoyinka ka bi shine cikin gaskiyar ka da kuma koya mani ma'ana ubangiji Allah yana koya mana hanyo yana bi shi mu cikin gaskiyar kalmarsa wannan ya nuna mana cewa idan ku Allah zai ji addu'an mu ya ansa roƙe-roƙen mu to dole mu na daya mu kusanci ubangiji Allah na biyu mu daidaita al'amuran mu a cikin majami'u daga iyalin mu da kasa gaba daya addu'o inda yake muka ise kanmu na daya in muna tunanin al'amura su gyaru mai sauraro dole ne mu fara gyara ta farkon mu in ba mu yi hakan nan ba lalle bai yiwuwa wani abu ya gyaru sai mun ka fara gyara halayen mu yayin da muka fito yau ubangiji ya amsa addu'o'in mu ya karbi ibadun mu ya kuma bishe mu hakan nan ya daidaita ta farkon kasar mu Allah ya kansa mana roƙe-roƙen mu a cikin sunan Yesu
Shirin da zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.